This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama akan mitoci 20 26 31 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu ta hanyar Jamhuriyar Niger a gidajen rediyon amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma ga masu yanar gizo suna iya kama mu a duk lokacin da suke bukata akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Mai sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto, muka sake dawowa a wannan dare da fatan mun wuni lafiya. MPDP suna haramar yin adawa. To amma me ya kai su Ambassador Federalist Tabgun yin kamfe ga Buhari?
Siyasan da ake yi gara a faɗi gaskiya ne kurum. Ba maganan siyasa bane, wannan ganan cin gaban ƙasa ne. Demokrasiya da muke so a gina kuma ba demokrasiya ce wai in party naka ba ta abin kirki ka cin dinga goyon bayan ta bane. Mun ci babu.
To me ake ciki ne game da sake zabe a irin su Imo da Taraba?
In ka tuna an yi ba a gama ba saboda wasu rikicin da aka yi, wasu kuma sun gaba za su samu mutane su samu ci ba har ya kai ga waɗanda suka zo suka saci akwati.
To haka kuma za ku ji yadda maganar zaben take a irin su Taraba din, sannan kuma za ku bugo mana waya ku faɗa mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba, amma duk sai bayan an sha labarin duniya.
To jama'a barkamu da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta jinjina wa shirin da ƙungiyar ƙasashen Turai take na tarin banya har sau uku yawan kuɗin da take batarwa wajen bincike da kuma ceton mutanen da ke salwanta a cikin teku Mediterranean. To amma kuma ta ce abin da ke da muhimmanci shi ne neman wasu 'yan gudun hijirar da ke tsallako tekun hanyar samun matsuguni idan har sun gudo daga ƙasashensu domin kaucewa tashe-tashen hankulan da ke addabar su wancan ƙasashen. A yau ne hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya take cewa lallai akwai muhimmanci kam ainin ga tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankalin waɗannan 'yan gudun hijira. Amma kuma a lokaci guda dole ne su 'yan gudun hijira din a samu su inda za su saka kawunansu, inda har ana son a kaucewa buturarsu.
To gwamnatin Indonesia kuma ta gayyaci wakilan ma'aikatan jakadancin kasashe daban-daban na duniya da su ziyarci wani gidan kurkuku da ke kasar, inda shirin kashe wasu fursunoni da aka samu da laifin safarar miyagun kusha cikinsu har da 'yan Najeriya yake shirin faruwa. Ba a dai san lokacin da za a gitta waɗannan fursunoni su tara ba don bindige su har lahira. Amma dai har yanzu hukumomin na Indonesia ba su ba da sanarwar da suka bada ba sa'o'i 72 kafin a aiwatar da hukuncin kisan ba kamar yadda doka ta tanada. Daga cikin dalalan miyagun kwayoyin da za a aika lahira har da 'yan kasashen Australia, Brazil, Faransa da kuma Nigeria.
Rundunar 'yan sandan Italiya kuma ta ce ta cafke mutane kamar tara, amma tana cin gaba da farautar wasu ƙarin tara da take zargin su duka da cewa suna ƙoƙarin kitsa maƙarƙashiya da su kai farmaki a kamfa da Paparoma da ke Vatican. A yau Juma'a ne wani lauyawa shi Mawrumura yake ga manema labarai a Sardina cewa biyu daga cikin wanda ake neman ma ai tsofaffin dogarawan Osama bin Laden ne, wato marigayin shugaban Al-Qaeda. Ya ce wasu maganganun da aka cafke na wayar tarho su ne suka tona asirin kulle-kullen da ake na kawai ta fadar Vatican din wannan farmaki. 'Yan sandan Italiya dai sun ce dukkan wanda ake nema din mutanen ko dai Pakistan ne ko kuma Afghanistan, amma dukansu masu manufarta da zaune tsaye ne domin su juyawa gwamnatin Pakistan din rigingimu. To muna baku labaran duniya nan nefa daga Washington.
To Pakistan ta bayyana matukar jin takaici da bakin cikin jin cewa wani farmaki da ma'aikatan yaki da ta'addanci na Amurka suka kai a cikin kasarta ya janyo halakar mutane biyu da ake garkuwa da su, waɗanda suka hada da ba'amurke mai aikin bada agaji da kuma wani ɗan kasar Italiya da yake hannun 'yan Al-Qaeda a can kasar ta Pakistan da Afghanistan. Wani kusar gwamnatin Amurka ya gaya wa gidan rediyon nan na VOA cewa waɗannan mutane guda biyu ba'amurke mai suna Warren Weston da kuma ɗan Italiya mai suna Giovanni Laforto sun rasa rayukansu ne lokacin da wani jirgin yaƙi maras matuƙi ya saki ruwan bama-bamai a inda suke tsare a ranar 14 ga watan Janairun wannan shekarar.
Shugaban ƙasar Armenia Sergei Sarkisian ya gode wa shugabannin ƙasashen da suka halarci zaman da aka yi yau na tunawa da dubban mutanen ƙasar shi da Turkawan Ottoman suka halaka su yau misalin shekaru 100 cif da suka wuce. Da yake jawabi a wajen wannan gagarumar haduwar da aka yi yau din a can dandalin na tunawa da 'yan Armenian da aka kashe lokacin yakin duniya na farko, Shugaba Sarkisian ya ce kasancewar shugabannin kasashe irin su Faransa da Rasha da Serbia da kuma bangaren Cyprus mallakar Girka duk yana nuna muhimmancin da duniya ma take bayar wannan al'amari da kuma cewa lalle ba za a taba manta da abin da ya faru din ba. Shi ma shugaban Faransa François Hollande wanda kasar suke da yan jinsin Armenia da yawa a cikin kasar ya ce ba za su taba manta da dubban Armenia da su Turkan suka kashe ba. A bisa zaton wai su Armenia din suna goyon bayan Russia a lokacin wannan yakin duniyar na farko. Sai dai kuma Turkiya ta musanta cewa kisan gilla ne aka yi wa Armenia, ta ce sun dai mutu ne a cikin yaki. Ha kuma Turkiya ta ce yawan wanda ake cewa an kashe ba su kai miliyan 1 da rabin da ake ta faɗa ba.
To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za ku ji cewa Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da wani kusa a jam'iyyar PDP Ambassador Fidelis Tabgon wanda kusa ne a cikin su, sannan kuma ya ce sun yi wa General Buhari campaign ba makawa ga yadda suka yi.
Jama'a ina tare da Ambassador Fidelis Tabgon wanda yayi minista, yayi gwamna, yayi jakada, yayi kuma yana ɗaya daga cikin manyan dattawan da ake mutunta su a Najeriya ƙwarai da gaske. Excellency, na ga wani magana da kai a cikin jarida na cewa ga ko NPDP a makon kun taimaka wa Buhari ya ci wannan zaɓe, haka ne ka yi wannan magana ɗin?
Gaskiya ne, mun taimaka. Wai wato kwatsai din ai abin da muka yaboye ba ne, domin tun daga farkon farawa muna ga wa shugabannin namu party din PDP cewa su gyara abubuwan da suke yi, su gyara abubuwan da suke yi, in ba su yi ba fa za ku fadi zabe. Tun daga farkon farawa muna ta jan kunnen su, amma ba wanda ya ji. Sun zo na cikin abin da sun ga dama, suna ta yin abin da sun ga dama, a cikin yin abin da sun ga dama muna ta jan kunnen su, ba wanda ya ji.
Daga cikin abubuwan ganin daman nan da suka yi, wanne ne ya fi bata muku rai?
Wanda ya fi bata mana rai wato lokacin da aka zo wajen primary da za su zabi, yanda za su yan takarar da za su yi zabe. Mutane sun sayi forms, an cika forms ɗin abin nan, shi suna da wanda sun riga sun ɗauka ko yana nan. Sun zo za a yi takara, ma sun je suka daule suka sa, wai daule ne sai wanda su suke so zai samu wannan tikitin. To in ka fi cewa Najeriya da yawa abin da ya faru kenan, shi yasa muka fadi, you know? Sun sa mutanen da ba a so.
Wato sun yi abin da kamar yadda kace, sun yi abin da suka ga dama. Wannan ya taɓa faruwa, ina jin kun taɓa gwada irin wannan a jihar Nasarawa nan da ke makwautaka da Plateau lokacin da NPDP suka taru suka yi ta cikin gida suka kada Aliyu Akwai Domo, shi ne yanzu kuka zo kuka maimaita a Plateau da Najeriya.
Exactly. Don to gara-gara wancan Nasarawa ma da kaɗan ne, amma na Plateau fa da wannan gaba ɗaya ne aka yi, domin gwamna jan irin halayen da ya nuna ba halayen nagari ba ne. Shi yasa mutanen Plateau suka fita gaba ɗaya, muka ce to abin da yake so yi din ba za mu yarda abin ya siru a ƙasar nan ba, domin ya sira har ya tsaya to kowa zai zama bawa kenan har abada.
Mr. Tabgun, ka yi gwamna a jihar Plateau, ka taɓa yin gwamna a jihar Plateau, ka taɓa zama da Jonah Jang da kanka da shi da kai ka ja kunnensa ka bashi shawara cewa ya daina abubuwan da yake?
Ai ba zama ba ne, ka san lokacin da zai fita ne zaren 2007 ba da komai a ƙasa, ba wanda ya san shi, suka san shi ba sa son shi don halayen shi. Amma gwamnati a lokacin da party namu sai suka ce to don wannan gefe nasu ba su taɓa yi ba, aka bar mishi ne, aka ce to tun da an bar shi kadai ba zai iya cin zabe ba. Shi ya sa aka sa ni na zo na MCDG na campaign nashi, ni na zo na sayar da shi, ai da na kawo shi ma wasu mutanensu da sun san shi sosai suna cewa wasan da suka yi taimin sun ce a'a ka kawo mana product da ba NAFDAC approval a kai, don wannan product bai da NAFDAC approval na NAFDAC, ki mutane sun bashi kuriya. Amma da ya zama ya shiga shike ne ya zama dodo, ba mai magana da shi kuma.
Daga yaushe a cikin lokacinsa na farko kuka fara batawa ko sai a lokaci na biyu ne?
Na farkon, tun daga lokacin farkon ai ba mu yi shekara biyu da shi ba. Shike na farkon da ya soma din.
Ya fara canjawa.
Shi yasa har muka fasa muka samu PDP 2 ai. Ai da 2011 ba don makarkashiyar da suka yi ba, da ba zai dawo ba. Amma an shiga mana makarkashiya, so ya sa mu ya ci gaba.
To lokacin da aka zo zaben nan na Buhari da kace kun fito ba ku boye ba, ta yaya kuna PDP kuna kuma yau APC campaign, ta yaya kuka gudanar da abin nan? Don wannan kamar wani sabon fasaha ne.
Ka san wato siyasan da ake yi gara a faɗi gaskiya ne kurum, ba maganan siyasa bane, wannan ganan cin gaban ƙasa ne. Demokrasiyan da muke so a gina kuma ba demokrasiya ce wai in party naka bata abin kirki ka cin dinga goyen bayan ta bane, mun ce babu. Abin da za a gina yanzu nan fa shine gaskiya da adalci. In party ka bata yin wannan yanzu zabe mutane sun ce zamu ce babu, kar ku zabi ta.
To yanzu Mr. Tabgun, tuna Allah ya sa abin da kuka nema ya zo ya faru, za ku ci gaba da zama a PDP ko kana tunanin ka koma APC kai ma?
Ina nan PDP, daram daram ban je koyina ba.
Ko ba za ka je koyina ba?
Ina nan PDP, muna nan PDP.
Ko ba inda za ka je?
A ba yanzu ba.
Ba za ka canza sheka ba?
A ba za babu. Zauna a lafiya, al'umma ta billa to kungiya.
Zama lawan lafiya shi ne cigaban Najeriya. To muna godiya. Gobe idan Allah ya kai mu zaben jihohin da za a sake a Najeriya zai fara. Ga Lamido Abubakar Sokoto da rahoto daga Imo.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin ganin cewa an gudanar da zaben gwamnoni da za a sake gudanarwa a wasu jihohi biyu na Abia da Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya a sakamakon matsalolin da aka fuskanta a zaben da ya gabata. AIG Usman A. Gwari shi ne mataimakin babban inspector janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara, kuma ga irin tabbacin da ya bayar.
A rundunan ɗan sanda ta ƙasa ta shirya ma wannan zaɓe da za a yi a wayansu ƙananan hukumomi guda tara da ke nan jihar Abia. Zuwa yanzu rundunanmu ta tanadi isassan jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka haɗa da sojoji, civil defense, immigration, custom, sojojin ruwa da sauransu.
Mr. Habila ɗaya ne daga cikin kwamishinonin da aka turo domin su lura da yadda zaɓen zai gudana a cikin doka da oda. Yace
a lalai gaskiya ne za a yi zabe a nan na jihar Abia. In ka tuna an yi ba a gama ba saboda wasu rikicin da aka yi, wasu kuma sun gaba za su samu mutane su samu ci ba har ya kai ga waɗanda suka zo suka saci akwati da kuma abinda ake kiranta card reader, wanda ita ce kadai machine da ake amfani da shi na zabe a nan Nigeria. Mu aiki mu shine mu sare kayan zaben da kuma mutane za su shugabannin masu zaben, saboda haka shi sabon inspector general of police ya ba mu galgadi. Yanzu nan muna da mobile ta wurin state guda 14, a cikin kowane state sun zo da mutane 63.
Tama hukumar zaben jihar Abia ta ce ta rarraba kayayyakin aiki a sassa daban-daban inda za a gudanar da zabe a jihar ta Abia, yayin da kuma takwaranta ta jihar Imo ta bada tabbacin cewa ta riga ta gama rarraba kayan aiki a sassa daban-daban da za a gudanar da zabe a jihar ta Imo. Zaben dai zai gudana gobe Asabar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Owari, jihar Imo, Najeriya.
To muna godiya Lamido Abubakar. Yanzu kuma daga nan sai mu bi Sunusi Adamu inda zamu bi shi jihar Taraba, mu ji shin wani hali ake ciki a Taraba. Malam Sunusi a Taraba.
Taraba lafiya kalau, an gama kammala dukkan shirye-shirye domin zabe gobe idan Allah ya kai mu.
Wane shirye-shirye ka gani ana yi da idan ka?
To ta fannin tsaro kam lalle an shigo da jami'an tsaro da yawa fiye da yadda mutum yake tsammani. Kuma hukumar nan ta tsari INEC ta shirya tsaf domin tuni ma ta aike da kayayyakin aiki da ake bukata a duk wuraren da za a yi zabukan nan. Wuraren da za a yi zaben sun hada da karamar hukumar Bali, inda ake da cibiyoyin da za a kada ƙuri'u za a sake zaben nan guda 22. Sannan a garin Lamido akwai guda 12. Sannan akwai tara a Wukari da kuma Uta. Sannan kuma sauran guda 3 da suka rage ana da wurare mazaɓu ɗaya ne inda za a kada ƙuri'a.
Matasa ko kuma mutanen gari, ya kaga alamar za su yi a zaben? Me ka gani a fuskokinsu na alamar zaben?
To da alama mutane kan sun shirya sosai, don ko da yamman nan da yawa daga cikinsu waɗanda suke ƙananan hukumomi da ba cikin jami'a suke ba suna ta Safa da Marwa domin su zai cewa sun isa ƙananan hukumominsu na aihuwa inda suka yi rajista suka da ƙuri'unsu.
To akwai wani alamar tashin-tashina ko kuma wani alamar wani zai iya tada hankali ga alama?
Babu wata fargaba kamar haka, domin ko ina ana zaune lafiya. Gaskiya al'amarin ma shi ne, ko da akwai niyyar yin haka, to zai wuya ainin ganin yadda aka shirya wannan zaben sosai.
To daga ƙarshe a maganan ka san akan samu matsalar kaga kayan zabe bai je wuri da wuri ba da sauransu, gashi gobe za a fara. Yaya maganan kayan zabe?
To tun bai wuce yan sa'o'i kaɗan ba da shi shugaban hukumar zabe ta jihar Taraba, wanda shi ne Alhaji Ahmed Makama, ya kira tattalin jaridu inda ya ba da tabbacin cewa lallai kayayyakin aiki duk an riga aike su ga duk da za a kada ƙuri'un nan. Sannan kuma akwai kwamishinonin zabe na jihohi guda hudu yanzu haka da suke nan Taraba da za su taya shi aiwatar da wannan aiki.
Zaman lafiya da juna, zamanin roƙon amana, da maslaha da juna, da soyayya da juna.
To kar dai a manta, ana shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kar a manta, za a buga mana waya ne a bayyana mana dukkanin ra'ayoyin da ake da su kamar yadda aka saba a kowace Juma'a. Lambar da za a kira mu a kai ita ce a sa alamar tarawa, sannan a sa 1 sai 202-205-2655.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun sami kira daga Jos. Malam na Jos, salamu alaikum.
Alaikum salam, an gudu lafiya?
Lafiya, lau, da wa muke magana?
Alhamdulillah, ya argu.
Lafiya, lau, da wa muke magana?
Wato, ni da ma abin da gida.
Me sunanka da farko,
Ni ra'ayina yau nan gaskiya kan maganar zaɓen ne na Taraba.
Taraba, to, me ra'ayinka?
Yawa, ra'ayina nan wurin ko shi ne gaskiya kamata ce hukumar zaɓen ne suka da gaske-gaske suka tsakani da Allah. Ai zaɓen nan wanda ya ci kawai a bashi, wanda in aka ce wanda bai ci kuma wanda ya faɗi wanda ya faɗi kuma sai a ƙurafi ta biyu ko ba ka bane?
To mun gode, sai dai baka gaya mana sunanka ba.
Sunana Abubakar, sunana Garman Sabo daga Bugul.
To mun gode. To ga wani kiran daga Zamfara. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Sunana Nasiru Mati daga Zafi.
To ma Nasiru ya Zafi.
Alhamdulillah.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine INEC ta yi gaskiya, wanda dai ya ci zaɓe tsakani da Allah a bashi zaɓe waɗannan jihohi da za a sake zaɓe, yan Allah ya kai mu gobe.
To muna godiya sosai da ra'ayinka. To ga kuma kira daga Yobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wake magana daga Yobe?
Abubakar Abu Gabus ne daga Yobe da Maturo.
To Abubakar, menene ra'ayinka yau? Hello Abubakar. To ina ga kana jin mu?
Ina jin ku.
Yawa, menene
kira ga hukumar zaben kasa?
To.
Hello, da kai dandara matakan tsaro da Allah, inda duk dai za a gudanar da zaben nan na gobe.
Eh.
Saboda a samu a yi shi cikin kwanciyar hankali.
To muna godiya Malam Nayobe Abubakar. To assalamu alaikum. Yawa, ga kira daga Port Harcourt. Hello. Hello.
Hello.
Yawwa, assalamu alaikum. Hello, ina jin ka.
Wa alaikum salam.
To da muke magana daga Port Harcourt?
Kana magana da Alhaji Usman mai katifa daga Port Harcourt.
To ta kwara na mira yaran
gidan. Yaran gidan Dambu.
To me ra'ayinka yau?
To ra'ayin mu dai mun ji gidan wasu maganganu da yake yi akan mu mutanen Port Harcourt. To saboda haka mu zaɓin Allah muke nema, ba zaɓin sa ba.
To muna godiya da wannan ra'ayi.
Ana yadawa a waya, kuma mun ji, kuma mun nuna mar cewa mu mun san siyasa, shi yasa muka kawo mutane.
To muna godiya. Kar dai a manta, za a kira mu a faɗa mana duk ra'ayin da ake tattare da shi a yau. Za mu sake koma Port Harcourt kuma. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wane ne daga Port Harcourt?
ni ne malam magaji fatas.
To malam magaji menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina? Ra'ayina a yau a game da zaben nan na shiga Taraba.
To muna jinka.
To ya kamata dan Allah a daure a yi kokari. Duk wanda Allah ya ba shi wannan zabe. Ya a ba shi kai a tuta.
To muna godiya.
Dan haka Allah ya sauke.
To muna godiya malam magaji. To bari mu tafi kuma jihar Katsina. Wane ne a Katsina? Assalamu alaikum.
Kuna magana da Malam Sule mai wa'azi ungon makera dukan ma Katsina state.
To Malam Sule, menene ra'ayinka yau?
Ni aina ina kira ga INEC. A tsaya a yi zabe dan Allah dan Annabi kaman yanda aka yi waɗannan zabukan wanda muna sa albarka cikin lamarin. To muna fatan sauran zabukan ma a yi su haka da fatan Allah ya sa a yi lafiya. A kare lafiya wanda duk Allah ya bashi, Allah ya rika masa.
To amin, mun gode. To muna nan dai a Katsina din. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Kana magana da Malam Hamza Sabon garin Kwari Safani local government Katsina state.
To Malam Hamza, faɗa mana ra'ayinka yau.
Kawa ra'ayina shine to kamar dai da sauran na baya suka faɗa cewa a ta a tsakani da Allah wannan zabe wanda yake a bashi.
Eh.
Wannan shine ra'ayina, kuma muna fata Allah ya daidaita mana al'amuran.
To muna godiya. Sai an jima Malam Hamza. To bari mu tafi jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wake magana daga jihar Taraba?
Zakari Bala, sarkin kasuwa Jalingo.
To wani Zakari Bala, barka da menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina shine gaskiya ba abin da zamu ce kawai, sai kuma sai Allah ya bamu nasara kawai.
To muna godiya Zakari Bala, mun gode kwarai.
Don matakan tsaron da aka dauka a jihar Taraba gaskiya ya mana kyau.
To mun gode kwarai. To bari mu tafi Abiya. Assalamu alaikum. Waya Abiya?
Assalamu alaikum. Sunana Emmanuel.
To alaikum salam Emmanuel, ya me ra'ayinka yau?
A ra'ayina game da zabukan da ya tsare yi ne, ina kira ga ƴan uwana matasa musamman na arewa da Allah a kwantar da hankali ya zabi na cikin kwanciyar lafiya a rabu lafiya gama kuma lafiya.
To mun gode kwarai Emmanuel daga Abiya. To yanzu kuma bari mu sake koma mu sake kira daga Katsina. Katsina, wane ne? Salamu alaikum. Wane ne? Tasi'u. To Tasi'u, menene ra'ayinka?
Yawa. Ra'ayina shine ina fata a amfani da kadirida.
To
amfani da kadirida. To wannan Allah ba, Allah ba shi.
Eh.
A ba shi
a rike. Eh. To mun gode sosai. Amma me yasa kace amfani da kadirida?
Saboda kadirida zai yi a cikin ciwo a tattace wanda kira.
To mun gode. To mun gode ma Tasi'u. To bari mu tafi Gombe kuma. Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wani ke magana daga jihar Gombe?
Kana magana da Dalladi Ustaz, matawallan kwamfulata.
To Dalladi, menene ra'ayinka a yau Juma'a?
Zan yi magana ne akan jihar mu ta Gombe.
Ai, ina jinka.
Gaskiya muna kira da gwamnan mu zabe sai da ya kawar mana sojojin da suke takura mana a airport shiga Gombe nan. Sai ka fito daga nisan duniya ka zo ga kaga Gombe da zai yiwu ba. Sai kai awa biyu, awa uku. Muna roƙonsa da Allah bai taimaka ya dauke bara su tunda an samu zaman lafiya, hankali ya kwanta.
To muna godiya da ra'ayinka Dalladi. To mun gode. Yawwa.
Alhaji Isa Naira.
To Alhaji Isa Naira daga ina?
Dan Gombe.
Gombe ba, eh. To mun gode sosai. Yawwa. Muna godiya. To duka abinda zamu iya dauka kenan a wayoyin da kukan kira ku bayyana mana dukkanin ra'ayinku, musamman a irin yau Juma'a. Muna godiya ga wanda suka kira, da wanda ma ba su samu kira ba, sai a tara a gaba. Kafin in sallama amma da ku, sai na kai ku wannan wuri na sharhin muryawa.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Shekaru goma da suka gabata, gwamnatin tsohon shugaban Amurka George W. Bush ta kaddamar da wani shiri na yin yaki da cutar cizon sauro ko kuma malaria, wanda ake kira PMI a takaice. shirin da aka ware mai dala biliyan 1.2 domin zaftare rabin yawan mace-macen da ake samu sanadiyar cutar cizon sauro a kasashe 15 da suke fama da wannan matsala a Afirka. A shekarar 2008 an sa ran shirin ya fadada zuwa kasashen Afirka 19 da kuma yankin Mekong da ke kudu maso gabashin Asiya a cikin shekaru 10 da suka shude tare da yin tafiya akan wannan turba. Amurka da kawayenta sun taimaka waɗannan kasashe wajen dakile wannan cuta. Shugaban shirin dakile yaduwar cutar malaria wanda shike kula da fannin cutar kanjamau ko kuma sida na duniya, Rear Admiral Timothy Zima da Ambassador Deborah Briggs sun rubuta a shafin internet cewa irin gudunmawar da shirin Amurka da sauran kawayenta ya bayar wajen dakile cutar ta malaria ya taimaka kwarai wajen kaiwa ga muhimman wurare da ke fama da cutar. Musamman ma ta hanyar raba gidajen sauro da aka lullube da magani da maganin feshi da hanyoyin gano cutar da samar da magani akan lokaci da kuma daukan matakan kariya musamman ma ga mata masu juna biyu. A cewar hukumar lafiya ta duniya WHO, tun daga shekarar 2001 matsalar mace-mace da ake samu ta hanyar cizon sauro ta ragu da kashi 47 a duk fadin duniya. Hakan na nufin ceton da rayukan mutane miliyan 4 kuma an cimma wannan nasara ne a shekarar 2005. Har yanzu a cewar hukumar lafiya ta duniya a shekarar 2013 kadai cutar ta malaria ta haddasa rashin lafiya akan mutane miliyan 198 ta kuma kashe akalla mutane 584 daga cikin su. Hakan na nufin akwai bukatar a sake zage damtse wannan shiri na dakile cutar cizon sauro da ke gudana karkashin ofishin shugaban kasar Amurka zai kawo karshe ne a cikin wannan shekara. Saboda haka gwamnatin shugaba Barack Obama ta samar da wani shiri da zai kai har zuwa shekarar 2020. Babban kudirin wannan sabon shiri shine a kawar da cutar cizon sauro baki daya a duk fadin duniya. Idan kuma ana so a dauki hanya, daga yau Amurka za ta yi aiki da kawayenta a kowane mataki domin rage kisan da wannan cuta ke yi da kashi 1/3 a kasashen da matsalar ta fi kamari. Hakan na nufin za a rage yawan cutar da kashi 80 fiye da yadda aka gani a shekarar 2000. Babu wani abin farin ciki da yafi a ga cewa yara kanana da iyaye mata da sauran al'umma suna walwala saboda babu cutar malaria musamman ma a yankunan karkara kamar yadda Mr. Zima da Ambassador Briggs suka rubuta. Sun kuma kara da cewa shirin Amurka na bada taimako a fannin lafiya da ceto rayuka zai taimaka wajen samar da ci gaba da kafa tarakun bunƙasa yankunan da ba su da karfin tattalin arziki. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
To yanzu kuma bari mu je ga Aliyu Mustafa Sokoto mu ji labarai amma a takaice.
To sun bari mu fara da wanda bamu samu karantawa ba a shirin farko da muka yi, inda ake magana cewa wani bincike da kwararrun masana ilimin karkashin kasa na Amurka nan suke gudanarwa yana ta ƙara fitowa da hujjojin da ke nuna yadda ake yawan samun matsalolin girgizan kasa a wuraren da ake tonin man fetur, ban kuma su waɗannan wuraren asalin su ba wurare ne da aka sani da samun ita girgizan kasan ba. Cewa akan samu yan kananan girgizan kasa a kudu yadda inda ake haƙar man fetur, wannan ba baƙon abu bane, amma gane da abin ke ƙara kamari a yan shekarun nan a irin waɗannan wurare din an ce a soma ta da hankali. Mun kuma kawo muku rahoton cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana jin daɗin shirin da ƙungiyar ƙasashen Turai ke yi na tarbanya har sau uku yin kuɗaɗen da za ta ɓatar wajen bincike da kuma ceto mutanen da ke salwanta a cikin teku na irin ta Mediterranean. To amma kuma ta ce abin da ya fi muhimmanci shi ne a samar wa su 'yan gudun hijirar da ke tsallako teku ɗin matsuguni idan suka gudo daga ƙasashensu domin kaucewa tashi-tashin hankulan da suka koro su.
To an gaishe ka Aliyu, kafin mu karkare muna ta murna ga Malam Lawan Kwatagora wanda zai aurar da diyarsa wanda za a yi a goben Allah ya kai mu a gidan Malam Nuhu bakin sabuwar kasuwa a Kwatagora, da fatan Allah ya sanya alkhairi. Duka-duka anan shirin dare kammala sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu za a sake jin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin shi Aliyu Mustafa na Sokoto da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Gresham da ta ba da umarni, sai Suleiman Tarawali injiniyan mu na wannan lokaci. Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Bisalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.